Ya Allah mehuka Allah ni kai ne naruka barokika tonto huiba Kuja maha tambaya ni keda
Agarai wannan ta samo asali ne daga yawan aruwan bukatunmu da kuma tashin farashin kayayyaki babu gaira babu dalili.
Miji ya fita ya je inda kowa ya je yi ba da fa. Idan kasuwa ya je ba ciniki ya dawo miki rabana atina dole ne ki san yanda za ki yi da yara.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Lahir Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara haska fitila kan tsadar rayuwa a Najeriya da ke ƙara kamari duk da matakan da gwamnati take sanar da dauka na shawo kan lamarin da ya haifar da zanga-zanga a sassa daban-daban na kasar da kuma barazanar yajin aiki daga kungiyoyi yau shirin Ya karbi bakuncin waɗansu iyaye mata Aisha Abdullahi Naira da Aisha Bello da kuma magidanci kuma ma'aikaci Nuhu Umar domin nazartar wannan lamari da nufin neman mafita a wannan tattaunawar da wakilinmu Binta Ibrahim ta jagoranta. Comrade Umar ya fara da bayyana tsaka mai wuya da magidanta suka shiga a Najeriya.
Farko dai akwai kalubale da suke fuskantar magidanta a wannan lokaci wadanda abu uku ne sai dai suna tafiya hannu da hannu kafada da kafada akwai matsalar tsadar rayuwa akwai matsalar talauci sannan kuma ga yunwa nan ta taho wannan ba karamin kalubale bane ga magidanta musamman kawai gari kana ganin cewa ga dan abin da kake da shi a hannunka amma ba zai kashe maka kishin siyan abin da zai biya bukatun gidanka na yau da kullum ba da farko dai tsadar rayuwar nan ta samo asali ne daga yawan aruwan bukatunmu da kuma tashin farashin kayayyaki babu gaira babu dalili tashin farashin kayayyakin nan ana danganta shi da wasu dalilai amma dai babban dalili shine rashin aiwatar da tsayayyen tsari daga wajen su masu tafiyar da al'amura na iko kamar misali ana yawan kokawa akan yadda dala take tashin goron zabi wanda kullum babu wanda ma zai iya gaya maka cewa yau ga tsayayyen farashin dala kuma galibin kayayyakin nan na masarufi da sauransu shigo da su ake wannan ya sa rayuwa ta yi tsada sannan abu na biyu kuma wannan cire tallafi da gwamnati ta yi ba tare da ta yi wani hoɓɓasa don ganin musamman waɗanda suke karɓan kuɗaɗe na albashi da sauran abubuwa sun sami wani canji ba wanda yau idan ka kira mai yankan kumba ganin cewa komai ya ƙara tsada zai ƙara kuɗi in ka kira mai rake zai ƙara kuɗi in ka kira ɗan dako zai ƙara kuɗi nan take amma mutanen nan masu karɓan albashi an waye gari mutum na karɓan 30,000 ana siyan shinkafa 20,000 da wani abu yau shinkafa ta kai 60,000 da wani abu yana karɓan 30,000 nan an ƙara mai kuɗin haya yana karɓan 30,000 an ƙara ma yaran shi kuɗin makaranta yana karɓan 30,000 ko mai sabulu man shafawa ashana itace kalanzir ko mai ya ƙara kuɗi yana nan a 30,000 to dole ne ya zamanto an samu babban matsala magidanta suka shiga halin haula'i sai kuma na ƙarshe wato yunwa da suke tunkarowa a sanadiyyan rashin abinci a ƙasa ko kuma ƙarancin abinci a ƙasa wanda ƙarancin abincin nan abu biyu ne shi ma suka shafe shi abu na farko dai abincin da ake shigowa daga waje dalan ta yi tsada da haka dole ne a sayi shi da tsada kuma a sayi da shi da tsada abu na biyu kuma abincin da muke nomawa a nan gida Najeriya musamman a nan arewa an waye gari saboda matsalan tsaro ba a samu an yi noman abincin nan yadda ya dace ba don haka dole ne a samu karanci na abincin wanda kuma waɗansu marasa kishi sai na siyan abincin suna boyewa ko kuma suna fasa ƙorin shi zuwa wasu ƙasashe wannan shi ma ya sanya halin da ake ciki wanda sai dai a ce la haula wala quwwata illa billahi la ilaha illa Allah
to Aisha kun ji abin da shi kuma ya faɗa kasancewa shi ne cefane ne to bayan an yi cefanen nan fajira ake kawowa a kawo muku ku mata ku sarrafa ku yi iya dabarun da za ku iya zama abincin da za a ci da akan nema kukan cewa babu nama ko babu kifi mace har wata lokacin ta samu faraga haga yaji takan yi mata suna haji yanzu akan wannan matsalan yaya kuke kusantsarwa wannan abin da
kike batun nama ko kifi yanzu abincin ma ya samu ma kana jira aje a kawo maka to miji ya fita yaje inda ko yaje yi ba da kwa idan kasuwa yaje ba ciniki in kuma me yake yi ma ya dawo miki rabana atina dole ne ki san yanda zaki yi da yara masu wankau su yi wankau masu zuwa bin gidajen manyan mutane su yi shara su yi wanke wanke biya su su zo su dan dama ma mai yara su je su ci da safe kuma a dindima a ci to babu a kare ci fa sai da daddare to su ne yan gata wannan su masu haji ne a cikin
ta kai wannan mataki
an kai wannan mataki yanda zaki ga wani gidan a wuna haka a kwana haka wasu ma kwana dai kwana biyu dai ba a ci ba sai dai yara su je su yo bara su ci wani lokaci su samu wani lokaci ba za su samu ba shine zaki ga cututtuka sun yawa saboda yara ba su ci sun koshi ba kamar yanzu mu da muke shugabancin mata haka muna shugabantan ungiya wannan ta zo maka da kuka wannan ta zo maka da kuka wani ma in aka gaya ma koke sai ka fashi da kuka kai kanka saboda tausayawa yin wannan fa da aka ce ana yi ta fa da gaske ana yi saboda mu muke cikin su yau a zo a ce maka ba a ci ba gobe a zo a ce maka ba a ci ba kuma ba mata karan ka je siyan buhun shinkafa ko ka je siyan ragi ba ka je kasuwa yau za ka auni shinkafa wallahi ta fi karfin talaka 2,200 a kasuwa
karamin kwano
kake cewa shinkafa irin ta gwamnati a shinkafa ta Hausa
ta gida na
gida ita ce 2,200 wata ma shinkafa in aka nuna miki ita ba can gani haka nan ake siye ana dafa to ya za a yi
to maka da koyon
wata kai yunwa ga masarar ita ma garin tuwon ma aka fi amfani da shi yanzu ana nika ana siya to garin tuwon akalla shi ma 1,500 1,600
shi ma karamin
kwano haka abin yake kuma da gaske ɗan kasuwan nan suna siyan abincin suna koyewa to me za a yi da shi da ake siya ana koyewa me za a yi da shi saboda mutane su ƙara shiga masifa
to wani kashi na wajen sa dinkin miliya ɗin da suka yi daga cewa shi wanda suke wanda ake cewa talakawa to wanda yake cikin wanda yake da karamin karfi musamman a Najeriya sun ce yana zama ne a ƙasa da dala ɗaya ma'ana dai yana iya rayuwa ne a kamar a ce 1,000 da wani abu to kuma yanzu a yanda kuke bayani na kamar 1,000 ma ba su siyo ma kayan abincin ba balanta na a yi sarrafa shi har talauci kenan a ci Aisha Mira
da gaske ne wannan magana da ake cewa mutane suna rayuwa a kasar mutu ai ba mutum ɗaya yake rayuwa a kasar mutu da dala ɗaya ba bi ma'ana yanzu ai fatin da ake na bayan fage yara 1,550 ake cewa to a ji akan haka din ba mutum ɗaya ne wai yake rayuwa akan dala ɗaya din ba a'a yana zama zuri'a ce na cikin gida take rayuwa akan dala ɗaya ba wai mutum inda mutum ɗaya ne ai kukan ba zai yi wa kasan haka ba
to dala ɗaya za ta iya sarrafuwa misali a ce an ciyar da misali ko da mutum ɗaya ne a rana tun daga safa dare
wai wannan yiwu fa da ake faɗa daga sani fa akwai ta kun san da cewa ƙasar nan a rayuwar da ake yanzu mata suna da wata sana'a da suke na gida a cikin sana'a su suka samu wani ilimi har yanzu wannan sa ake cewa ta awara
wajen
suya da ake sarrafa a yi awara to idan waɗannan mata suka sarrafa wannan wake nasu suka cire abin da suke so to wannan dusan ya zama yanzu ana kasa ta 200,300
dusan da ake ba dabbobi
dusan da ake ba dabbobi ita ce mata yanzu akwai matsayin da muke ciki a ƙasar nan musamman mu arewacin Najeriya za su yi wannan dusan sai a je sai a ɗora ruwa akan wuta a ɗora shi sai ya yi zafi idan ya zafi madadin irin muke ɗiba garin masara ne ta rige sai mu ɗauki wannan dusan sai su yi ta rige shi sai a samu sinadarin garin masara sai a tuka sun da yara an samu abin da za a bashi
to abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji yadda wannan lamari ya sa mata ɗaukar waɗansu matakan ba sabon ba domin ci da 'ya'yansu muna godiya ta musamman ga wakilin mu Binta Ibrahim da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin ga masu hali baiwa ga lokacin aikata alheri kada a manta aikata alheri ga kowa sakaya tana wurin Allah Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komai dan su miki ashe bayin mutum